Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 9 ga watan Afrilun shekara ta 2019 sunana Sarfili Hashin Gumel tare da baba ku makiyar da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
to Sarfilo an ji karan harbe-harben bindiga a wajen headquarters rundunar sojojin Sudan a babban birnin kasar Khartoum a yau Talata Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yana kira ga bangarori da ke yaki da junansu a Libya su gaggauta kawo wato komawa kan teburin tattaunawar siyasa domin kawo ƙarshen yaki da ake yi a ƙasar. A yau Talata ne kuma Attorney General na Amurka William Barr yake bayyana gaban kwamitin kuɗaɗe da Majalisar Wakilan Amurka domin amsa wasu tambayoyi game da rahoton bincike da malai gudanar.
To kanan labarin kenan aka ji cikin shirin za a cewa har-haren da ake kaiwa baki a kasar Afrika ta Kudu ta zamto matsalar da ke ci gaba da ciwo kasashen Afrika tuwa kwarya a jihar Oyo kuma yan sanda ne suka kama wasu masu aikata laifuka ciki har da garkuwa da mutane domin kudin fansa
wala wallahi sallan ke Allah ya sa muna cikin abun nan
fashi da makami kake koko dai sata shanu koko gungume
ni ka wallahi ba taba zuwa na samun ga wallahi
Haka kuma za a ji cewa wasu masu ruwa da tsakiyar harkokin tsaron Najeriya sun yi kira ga yadda ya kamata a yi maganin tsaro a kasar.
Musamman Jos Nord yanzu ana sayar da cocaine a Jos, ana sayar da kwayar wiwi a Jos kamar sigari, kar a yadda makamai su shiga hannun yara ba.
Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasir ba tsare zai kawo mana da wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatuwa ba ya koma kiri an ji karan harbe-harben bindiga a wajen helkwatan rundunar sojojin Sudan a babban birnin kasar Khartoum a yau Talata yayin da aka shiga rana ta uku da soma gagarumin zanga-zangar da na neman sai shugaban kasar Umar al-Bashir ya sauka daga kan karagarsa ta mulki dambun jama'a da suke zanga-zangar sun taru a wajen harabar helkwatan sojojin turanin asabar suna kira akan shugaba Bashir ya sauka daga mulki na kama karya da ya kwashe shekaru 30 yana yi Ministan harkokin cikin gida Bushara Juma ya faɗa a jiya Litinin cewa akalla masu zanga-zanga 10,000 suka taru a wajen helkwatan na sojojin a ranar Asabar wani babban taron jama'a da ba a taba gani ba tun lokacin da aka fara zanga-zanga sama da watanni uku da suka shuɗe An kashe mutane 6 a babban birnin Khartoum yayin da jami'an tsaro suka yi yunkurin tarwatsa masu zanga-zangar wani mutum kuma ya mutu a wata tarzoma mai nasaba da wannan zanga-zanga a Darfur in ji Juma An fara zanga-zangar ce a ranar 19 ga watan Disamban bara inda gangamin jama'ar ke zargin gwamnatin Bashir da nakasa tattalin arziki lamarin da ya haifar da tsadan farashin abinci da man fetur da karancin kudaden waje. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga bangarori da ke yaki da juna a Libya da su gaggauta komawa kan teburin tattaunawar siyasa domin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin yana cewa babu wata mafitan warware rikicin da yin amfani da ƙarfin soji a wata sanarwa a jiya Litinin Guterres ya ce Majalisar Dinkin Duniya za ta taimaka wajen shirya tattaunawar kalaman nasa na zuwa ne bayan da sojojin kwamandan mayakan kasar Khalifa Haftar da suka dauki alhakin kai hari da wato ya nakasa filin saukan jiragen sama wanda shi kadai ya rage yake aiki a Tripoli babban birnin kasar duk da dai babu labarin wani ya samu rauni yayin kai harin ta sama a filin saukan jiragen na Mitiga amma harin ya tilasta rufe filin jirgin na wasu sa'o'i da dama gwagwarmayan kwace ikon birnin Tripoli tsakanin sojojin Haftar da dakarun gwamnati mai samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya ta barke ne tun cikin makon da ya gabata wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama A yau Talata ne Attorney General Amurka William Barr zai bayyana gaban kwamitin kudade na Majalisar Wakilan Amurka domin amsa wasu tambayoyi game da rahoton Robert Mueller wanda ya gudanar akan binciken ko Rasha ta yi katsalanda a zaben Amurka na shekarar 2016. Ba rahoto mula ne mukaddar wato makasudin wannan zaman ba amma kuma sanarwa da ya fitar don kimtsawa domin amsa wannan tambayoyi da za a mai a majalisa ba kuma bai tabbatar da hakan ne ba sai dai batun shawarar da gwamnatin Trump ta yanke akan kasafin kuɗi na ma'aikatar shari'a a wannan shekarun kuɗi wanda zai fara aiki a cikin watan Oktoba yana cikin dalilan da yasa zai bayyana a gaban majalisar ba zai magana ne akan kokarin da ma'aikatar shari'a ke yi domin kare zabukan kasar nan gaba daga shishige ɗan kasar waje ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Sakataren harkokin tsaron cikin gida ta Amurka Kirst Nelson wadda ta jima tana jagorancin wasu ayyuka da suka janyo cece-kuce na gwamnatin Trump masu alaka da shige da fice da bakin haure da kuma tsaron kan iyakoki ta aje aiki a cikin wannan mako lamarin da ya bar gibi babban mukami mai tasiri a gwamnatin Trump wannan wani mataki ne ta na gudanar da sauye-sauye a shugabancin sassan ma'aikatan harkokin cikin gidan da dama wanda ya biyo bayan ficewar mutane da dama a cikin wannan lokaci a jiya litinin fadar White House ta ce shugaban ma'aikatar leƙin asiri Randolph Tex Allis zai ajiye aikinsa kwanaki uku da suka wuce kuma shugaba Donald Trump ya dakatar da shawarin da ya yanke akan nada wato akan batun nada Ronald Vitillo a matsayin shugaban ma'aikatar kula da harkokin bakin haure da kuma shige da fice ta Amurka. An kama wani mutum a jihar Maryland ta nan Amurka wanda aka ce ya samu horarwa daga kungiyar 'yan ta'addan ISIS wanda ya yi yunkurin kai harin ta'addanci da babbar mota akan masu tafiya a ƙasa kan titi. Lauyoyin tarayya masu shigar da ƙara sun kimtsa neman kotu ta ci gaba da wato tsara ko kuma tsare wannan mutum dan shekaru 28 mai suna Randall Henry. Lauyoyin sun faɗa a kotun kafin a soma shari'an cewa babu wasu sharuɗa da zai iya bada dama a gabatar da ko kuma a saki ainihin Henry kenan. Masu shigar da ƙaran suna zargin Henry da satar wata babbar mota daga wata kasuwar zamani ta nan Washington a watan da ya gabata da niyyar amfani da ita wajen kai harin ta'addancin.
Baba Yakubu Makiri kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ofishin Jakadancin Najeriya Afirka ta Kudu na binciken dalilan da yake haddasa tsanantar hare-hare ga baki musamman 'yan Najeriya duk da yake su kansu 'yan Najeriya na yi wa kansu kisan gilla a can al'amarin da ke cewa ma'aikatan diplomasiyya to a ƙwarya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Hare-haren da ake kawo baki a Afirka ta Kudu wata matsala ce da ke ci gaba da ciwa kasashen Afirka tuwa ƙwarya to sai dai kuma wani sabon abu anan shine koda ba ga kashe su da madasan Afirka ta Kudun ke yi su ma kansu 'yan Najeriya na ci gaba da kashe junansu al'amarin da ke damun jami'an diplomasiyyar Najeriya ambassador Kabiru Bala shine jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu
group of Nigerians last week Friday and in the next coming days I also have another meeting.
Yace na yi magana da kungiyar 'yan Najeriya ran Juma'a da ta gabata kuma nan da 'yan kwanaki kaɗan zan sake ganawa da wasu 'yan Najeriya da ke Afirka ta Kudun don gano musababin abin da ya sa 'yan Najeriya da ke Afirka ta Kudu ke kashe junansu yasu-yasu. Abin bakin ciki ne a ce 'yan Najeriya suna wa junansu kisan gilla haka sakaka. To ko me ke kawo irin wannan kashe juna da 'yan Najeriya ke yi? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararren jami'in diplomasiyya kuma tsohon jakadan Najeriya a ƙasashen Sudan da Pakistan, ambasada Suleiman Dahiru.
Idan wasu suna abin da bai kamata ba, kamar wannan maganar ƙwaya da ake yi, wasu saboda ba su so a ci gaba da fata musu suna ana kakkashe su ba gaira ba dalili za su auka wa ɗannan mutanen da suke su fata wa Najeriya suna fata wa mutanen mu da suke cin suna abu ne wanda wato masu gaskiya suke auka wa masu rashin gaskiya wanda kuma haka yana faruwa ko ina idan aka ga wasu suna so su dagula dangantaka tsakanin kasashe biyu sai a ce wa'annan ƴan kalliya da suke so su bata mana sha'ani gara mu kawar da su mu bar su su bata mana sha'ani mu ba mu ji daɗi ba sunan ƙasar mu kuma an lalata ni a tunanina kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Allah kyauta a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai muna kan batun tsaro ne, amma wannan karin a can wato a cikin ƙasar Najeriya, inda 'yan sandan jihar Oyo suka kama wasu da ake zargi da yin garkuwa da mutane, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambol.
Satar mutane da garkuwa da su wani lamari ne da ya shafi sassan Najeriya da dama da kuma kabilu da dama, kamar yadda shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Oyo ya shaida min ta wayar tarho.
Yaku zalla chama mai yalla na jawo mutanen mu ana satan su kuma ana karban kudi wani lokaci kuma a sate su wato yan banga ka daji su a samu karbi wannan mutane.
To an taba kashe muku mutane
da yawa wanda aka kashe
kamar in an sace su ne kun kibiyan kudin fansa ake kashe su
in aka zo wato aka yi dizel ba biya kudi ba sai kashe mutum
kamar nawa kuka taba biyan kudin fansa
mutane wato ana biya zuwa miliyan 2 miliyan 3 miliyan 1.5 har miliyan 6 an biya
shi ko commissioner yan sanda na jihar Oyo shina Olukolu yace an satar mutane wuri biyu kuma sun kama masu satar mutane guda uku a Ibadan da Ogomosho.
Yes, we had 2 cases and we arrested 3 suspects.
To waɗanne matakai suka dauka don dakile sata da garkuwa da mutane a jihar Oyo?
Increase the level of patrol in the area where these incidents occur.
Commissioner yan sandan na jihar Oyo yace ya kara jami'an yan sanda masu sintiri a yankin da lamarin ya auku, shi ma jami'an hulɗa da jama'a na rundun yan sandan jihar Ondo DSP Femi Joseph Femi yace sun kama mutane 7 masu satar mutane.
Just day before yesterday we arrested 7 kidnappers who had been responsible for series of harassment and abduction. We arrested them in the neighboring state of Edo.
PRO Femi Joseph Femi yace sun kama masu sata da garkuwa da mutane guda 7 da suka addabi mutane a jihar Ondo. An kama su ne kusa da iyakar jihar Edo da Ondo. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo ta ɗauki mataki don shawukan sata da garkuwa da mutane a faɗin jihar Ondo. Haka ma na tattauna da wani mai satar mutane da garkuwa da su a da, amma ya tuba.
Wala wallahi sallan dai Allah ya sa muna cikin abun nan.
Fashi da makami kakai koko dai satar shanu koko gungume.
Ni ka wallahi ba taɓa zuwa na sanu ga wallahi.
Na mi kake yi?
Ban ga ko wallahi sallan muna zuwa mu dauka na kanan da sauransu wani kawakan-kawakan mutane ya zo na gani kamar da mun yi ko da sau guda ne.
Da kuka ɗauki mutanen nan kun samu kuɗi?
Wallahi Allah ba abinda muka samu wallahi.
Ni ce kace an kashe wasu daga cikin ku?
Wallahi Allah akwai waɗanda an ka kashe kan ba su da ba iyaka.
Shekara nawa kai kana wannan harka ta satan mutane?
Kwata-kwata wallahi Allah ba yake wallahi shekara guda ba ma kai haka nan.
Eh me yasa ka shiga wannan satar mutane?
Wallahi duka na addara na Allah ne. Mu ma dai wallahi Allah dama wallahi mun gidi da harkar nan wallahi sallahi.
Za a wani aiki yake yi kafin ka shiga satar mutane?
Wallahi kiwo zani muke yi wallahi.
Ai na kake kiyo?
Kasan yayo.
To me yasa ka bar kiyon shanu ka shiga harkar sata?
Jaraba kai.
Hali yanzu ka tuba ko?
Wallahi haka ba da haka ba kuma wallahi ba roƙo Allah wallahi ko yaro na yayi ina.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mu gare gade mai gina la mai mugunta. To gare gade mai gina la. Kanan tsolo na ramin mugunta
gargade mai gina ramin mugunta
gargade mai gina
ramin. To madalla gaida Hassan Umar Tambol. To a can jihar Filato kuma masu ruwa da tsaki ne ke bayar da shawara yadda za a shawo kan matsalar tsaro a dukkan sassan Najeriya. Zainab Babaji, gare ki.
Yayin da matsalar tsaro ke ta'azzara jihohi da dama na Najeriya, masu ruwa da tsaki na bada shawarar dole iyaye, malaman addinai, hukumomin tsaro da gwamnati su yi tsayin daka wajen magance matsalar. Matsalolin tsaro a Najeriya sun hada da ta'addanci, yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, matsalar makiyaya da manoma, shaya da fataucin miyagun ƙwayoyi, shiga ƙungiyoyin asiri, sara suka da dai sauransu. A cewar Reverend Kanonne Mangawan, yawan makamai da ke hannun jama'a na barazana ga tsaron al'umma.
Musamman just not yanzu ana sayar da cocaine a Jos, ana sayar da kwayan wiwi a Jos kaman sigari. Kar a yadda makamai su shiga hannun yara ba, domin wanda ya rike makami ko baka yi amfani da shi ba gobe za ka yi amfani da shi. Gidajen giya da yanzu kowace gidan bacci na da gidan giya da yana rika shi da a Jos. Kayayyakin walwala kar su hana mutane zaman lafiya. Gwamnati ta sa doka, mu yancinmu ya kare kan addu'a da kuma dogara ga Ubangiji.
Malam Sani Mudi mai magana da yawun kungiyar Jama'atu Nasrul Islam reshen jihar Plateau yace mafi yawan matasan da ke aikata aika-aikan yanzu sun tashi ne ba tare da sanin zaman lafiya ba.
Gaskiya matsalar da ake ciki yanzu shine in ka lura yawancin yara da suke wannan mummunan ta'annuci shekarun su duka daga yan 20 ne zuwa 20 da kadan, wanda yawanci an haife su lokacin da Plateau ta riga ta shiga cikin rikici. Ba su san komai ba sai rikici da ta'addanci.
Ayyukan kungiyoyin asiri na da babban tasiri wajen tabarbarewar tsaro a sassa daban-daban na kasar. Mai bishara Jerry Datim yace wasu 'yan siyasa na amfani da irin waɗannan kungiyoyin asiri don cimma burinsu na siyasa.
A Turanci ana kiran su Red Axe and Black Axe. Ko a cikin 'yan siyasa ana amfani da su, su ne 'yan bangar siyasa. Su kan zo ba za ki iya ganin su ba sai ki jan buga maki mota sai su harbe ki, kuma suna da bindigogi a jikin su.
To kana ganin kaman gwamnati ma tana sane da su kenan amma bata dauki wani mataki ba?
Gaskiyan gaya maki, gwamnati suna sane da su kuma ai masu registration. Hakkinmu ne mu fita mu nemi yaran nan mu taimaka musu mu cire su daga cikin wayannan kungiyoyin.
Shi ko wani masanin tsaro da ke aiki kan dakile matsalar shaye-shayen mugan ƙwayoyi a nan Jos, Alhaji Lawal Baba Otu yace tilas sai gwamnati ta sa tsauraran dokar hana saida ƙwayoyi a kantunan magani.
Mun yi kiraye-kiraye ga gwamnati ta duba Allah, ta duba shagungunan magungunan nan da suka yawa a cikin gari. Magungunan nan idan da a ka'ida suke, ba za mu ki magani a cikin al'umma ba, saboda akwai lafiya akwai rashin lafiya, amma ba irin magungunan da suke yawo a titi ba yanzu.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti yace jama'a su taimaka wa kokarin gwamnati wajen horar da 'ya'yansu da kai rahoton duk waɗanda ba su yarda da su ba.
Yawanci iyaye ya kamata su ma su zauna su lura da yaransu, domin kayan shashen nan boyewa ake, kuma yanzu ne mun gwamnati ta gane sosai cewa shi yake kawo mana baraka, domin gwamnati ba komai bane gaba daya za ta iya yi ko za ta iya gani. Shi yasa muna roƙon jama'a duk da in ka je kiskis ko ka ga wani wanda dai kana shakkar shi, amma za a ga ma hukuma don a dauke mataki.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, har yanzu da yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To yau ma dai shirin yana jihar Borno, domin jin ci gaban bayanin shugaban kungiyar masu kamun kifi na yankin Tafkin Chadi akan halin da suka shiga ciki a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram.
A wancan lokacin abin da sa aka rike kifin mu din ana zargin mun shiga mun kama shi ba tare da wato ka'ida ba, wanda kuma mu ba mu keta ka'idan ba.
Sannan daga bisani ku ji ƙarashin bayanin kwamishinan gona na jihar Niger akan ziyarar da ministan gonan Najeriya ya kai gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi.
Kuma jiya shi minista ya gaya mana cewa akwai musamman matasa da aka yi training wa'anda za su zo su kare gandun dajin nan.
A yi saurare lafiya. To madalla, a makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar wakilinmu Haruna Dauda Biyu da shugaban kungiyar masu kamun kifi na yankin Tafkin Chadi Alhaji Abubakar Gamandi akan halin da rikicin kungiyar Boko Haram ya jefa su. Yau ma dai ga ci gaban zantawar.
Wannan kifin kusan gaba ɗaya ƙasa ce gaba ɗaya ke zuwa sai kifin nan. In ka dauka kamar Lagos, kamar Port Harcourt, Abuja, Enugu, Kano, Kaduna, in ka ce duk sassan Najeriya nan ba inda ba sa zuwa sai kifi a wajenmu anan musamman Baga ko kuma anan babban birnin jihar shine Maiduguri. A duk faɗin Najeriya nan ba inda ba a zuwa sai kifi a wurinmu.
Kamar mutanen zuwa suke ko kuma ku kuke kai kifi waɗannan jihohi daga lissafa?
Wannan jihohin yawancin su suna zuwa su saya anan su koma da shi, wasu kuma wani yawanci kuma muke kai shi domin yawanci masu kaiwa din da zuwa su saya din duka mutanenmu ne. To zai zama muna can muna nan da kuma sauran kabilun da duk suka shafi waɗannan na gaya maka dinnan. Akwai Ibo, Yarbawa, Ichikiri, Edo, Waye da Waye, duk dai wanda suke alakantuwa da kifi duk inda wato jihar da ka san akwai ruwa a wurin su ko teku ko na kogi, to gaskiya suna zuwa Borno domin su sai kifi. Domin wato yadda yanayin kifin namu din yake ya bambanta da na sauran wurare a cikin Najeriya din.
Kwanakin ba kamar su jami'an tsaro sun tsare wasu kifinku wasu da daman gaske waɗannan jihar ya ɗan jima wurin su daga basu suka saki waɗannan kifi.
Eh, a wancan lokacin abin da sa aka rike kifinmu din ana zargin mun shiga mun kama shi ba tare da wato ka'ida ba. Kamar ka'idan da su suka hana mu fito da wannan kifin kamar mun keta wannan ka'ida din, wanda kuma mu ba mu keta ka'idan ba. A daga baya da suka yi bincike suka gano lalle ba mu keta ka'ida din ba, kuma shine suka kira gwamnatin jiha suka ba su wannan kifin suka damka mana wannan kifin namu.
To su kifin za su kai kamar adadin nawa ne kifin da suka aisha a wancan lokacin?
Kifin gaskiya na miliyoyin nerori ne ba kadan ba, dan kifi kusan mota bakwai da dai sauran motocin ba a cike ba, haka kifin kadan ne a cikin su, amma akwai wanda suke a cike. Amma kifin gaskiya wannan sai an zauna a lissafa, gaskiya kifi ne na miliyoyin gaske.
Kuma cewa kifin ma ya daɗe a cikin mota a tsaye, kamar za a iya cewa kifin zai sake amfana ga bil'adama?
Gaskiya wato kusan kashi 80 kifin ya lalace, dan ma dai rashin da ake da shi ne na bukatuwa shi ya samu har aka dan samu wanda aka tsinta ake amfani da shi a ciki. Amma kamar da lokacin muna da wadatan shi din gaskiya ba za mu yi amfani da shi gaba ɗaya ma, sai dai ayi abincin kaji ko kuma alade da shi, kamar yadda yake daman mun saba da irin kifin mu da ya lalace, to mukan sayar da shi ma masu yin abincin kaji. To amma da yake yanzu akwai talauci da kuma kwadayin shi kifi din, to har an dan samu dai wanda aka dan tsinta aka ci. Amma duk da haka in ka sa shi a baki sai ka ji kamar ba kifi ne ka saba, ya riga fita daga sufan shi na kifi.
Bismillah ya Allah ka gyara gurin sarki ka gyara gurin kalleman cin kalima na bara da sunan Allah sunan Allah ba wata ba da sunan sanan ne ke karewa wata bu mai kabar mai yamma zaki da alhamdulillah zaki ba bangar ba bai mai ro nan bayan duniya dan liman cin kalima sai da mai rana mai baiwa mai gumi mai dare
To bari mu koma can jihar Niger domin jin ƙarashin bayanin kwamishinan gona na jihar Alhaji Haruna Nuhu Dukku akan ziyarar da ministan gona na Najeriya Mr. Audu Obi ya kai gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi.
Kuma jiya shi minista ya gaya mana cewa akwai musamman matasa da aka yi training wa'anda za su zo su kare gandun dajin nan. Sojoji ne yanzu haka ke zuwa suna ba su training, to za su zo su zauna saboda abubuwan da muke fuskanta na satin shanu da sauransu za a ba su makamai na zamani. So wannan ba karamin jin daɗi ba ne da muka yi da mu da ainihin makiyayan da ke Bobi Grazing Reserve.
To daga ƙarshe yanzu menene kiranka musamman ga su al'umma Fulani nan akan wannan ƙudiri naku?
Kamar yadda shi mai girma minista ya ce, shugaba Muhammadu Buhari yana da ƙudirin inganta rayuwar Fulani na ko ina a ƙasar nan, shi yasa ya ba jihohi dama wanda zai shiga ya shiga. To jiya mun ji labarin mu jiha 16 ne muka nuna muna son a raya muna gandun daji a sagudan da Fulani wuri guda. Sa'an nan kuma shi minista ya nuna cewa ba dole bane ga kowace jiha, amma duk jiha da ta ga tana so to ta shiga cikin tsari. Federal government za ta nuna mun, ya ce an inganta ma manoma rayuwa, an yi musu hanyoyi da yawa, to me zai hana su Fulani a yi musu? Su ma 'yan Najeriya ne kuma suna ƙarawa tattalin arzikin ƙasar nan, saboda su ne ke bada nama da madarar da ake amfani da ita a ƙasar nan. saboda kina kira ga makiya ƴan uwa na Fulani da su yi amfani da wannan dama da gwamnatin jiha Buhari ta fito da shi saboda su kunna wuri guda ƴaƴan su samu makaranta su yi karatu na zamani.
To jama'a, yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Haruna Dauda Biyu da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasir Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Toma da lagaida Mustapha Nasir Batsari. Yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasaƙon da kuma su rauki aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, Salam VOA Hausa, gwamna Malam Nasir Rufa'i na jihar Kaduna, mun yadda da kai ba wasa a lamurran ka, a saboda haka sai ka tashi tsaye don kar a yi amfani da kashe-kashe wajen juya ƙauna a zukatan talakawa zuwa ƙiyayya. Saƙo daga Nasiru Kainuwa Haɗeja. Shi kuma mai wasiƙa ta gaba ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Addu'ar mu ga al'ummar jihar Zamfara baki daya da kewaye, Allah Ubangiji ya kawo musu zaman lafiya, ya ƙara kare mu baki daya da ƙasar mu baki daya, amin. Saƙo daga Safiyanu Gumel, Zangon Daura. Ita kuwa wasiƙa ta ƙarshe mai ita cewa yayi, Assalamu alaikum VOA Hausa, a kullum muna ƙara addu'a Allah ya gaggauta kawo ƙarshen abin da ke faruwa a jihar Zamfara da ma sauran jihohinmu na Najeriya baki daya, kai har ma da ƙasashen Afirka da duniya baki daya. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗaurewa. Saƙo daga Alhaji Haruna BBY ta Marmasuwa, Gamawa.
To abin da ya samu kenan cikin sakon da kuke aika mana, sai su gaba da aikowa mu kuma mu ci gaba da kawo muku. To wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
An ji ƙarar harbe-harben bindiga a wajen helikwatar rundunar sojojin Sudan a babban birnin ƙasar Khartoum a yau Talata, yayin da aka shiga rana ta uku da so magagarumin zanga-zangar neman sai shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya sauka daga ƙaragarsa ta mulki. Dambin jama'a da suka taru wato a wajen helikwatar sojojin sun fara ne tun ranar Asabar, suna kira shugaba al-Bashir ya sauka daga mulki wanda yake yi na kamakarya, wanda ya kwashe shekaru 30 yana yi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana kira ga ɓangarori masu yaƙi da junansu a Libya da su gaggauta komawa kan teburin tattaunawar siyasa domin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin. Yana cewa babu wata mafitan warware rikici da yin amfani da ƙarfin soji. A wata sanarwa a jiya Litinin, Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta taimaka wurin shirya tattaunawar. A yau Talata ne Antonio General na Amurka William Barr yake bayyana gaban ‘yan kwamitin kudade na Majalisar Wakilan Amurka domin ya amsa wasu tambayoyi game da rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar akan ko Rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban ƙasa na Amurka a shekarar 2016. Ba rahoton Mueller ne makasudin zaben ba, kuma sanarwar da ya fitar na kimtsa zuwa gaban wannan kwamitin ba bai faɗi hakan ba, sai dai batun shawarar da gwamnatin Trump ta yanke akan kasafin kuɗi na ma'aikatar shari'a a wannan shekarar kuɗi wadda zai fara a cikin watan Oktoba yana cikin dalilan da ya sa ake bayyana a gaban majalisar.
To madalla gaishe ka masu sauraro nan maka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ci mu dauki da wani sabon shirin. Za kuma iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu Amara Dambawaya ko makeri da yake na gabatar da shirin da kuma Julie Lathis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Ni Sarfil Hashin kuma nake cewa a ci gaba da sauraron mu, inda za mu kawo muku shirin yau da gobe, shirin matasa.